أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو دا كسنجوا تردكو تشكواني سابن شرنا فتوين رحمة shin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta yin aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Kai da muna asabar ne 14 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1446 ba jira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo da 20 ga watan Yuli na shekara ta 2024. Kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli MOOL babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da kowa a cikin shirin. Sai ku biyo akan makalla. Bismillah.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wani yanayi da dan adam zai shiga, duk wata wahala, duk wani tashin hankali ko wani lalacewar rayuwa ko tabarbarewarta, kada ta sa mutum musulmi ya fitar da kauna daga rahmar Allah da kuma samun taimako daga Ubangiji. Ubangiji subhanahu wataala yakan yi wa dan adam wasu abubuwa na ni'ima, yakan kuma sanya shi cikin lokaci cikin wasu abubuwa da jarraba. Dukkan rayuwa akan wannan aka gina ta. An gina ta ne akan jarraba, jarraba mai dadi ko kuma jarraba da wani abu da dadi. Allah subhanahu wataala yana cewa nabdukum bil sharri wal khairi fitna. Muna jarrabar ku da al-sharri da kuma al-khairi dan ya zama fitina, wato muna gwada ku da ba ku wani abu na ni'ima ko kuma ba ku wani abu na wahalhalu dan ya zama jarraba gare ku. To wanda jarrabawar da Allah subhanahu wataala yake wa dan adam, duk wani dan adam da yake mu'mini musulmi wanda ya san Allah subhanahu wataala, ya san aikin Ubangiji subhanahu wataala, to bai kamata ya shiga cikin wani yanayi na ɗeba kauna, wani yanayi na fitar da rai daga samun rahmar Ubangiji ba daga samun taimakon Ubangiji. Ana san bawa koyaushe zama mai kyautata zatansa ga Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ruwaya daga Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ana inda husni dhanni abdi bi falyadhunna bi khairan aw layadhunna bi aw falyadhunna bi ma sha. Ina nan tare da zaton da bawa yake mun. So haka duk abinda ya ga dama ya yi mun zato, in ya ga dama ya yi mun zato mai kyau, in ya ga dama ya yi mummunan zato. Amma inda zaton da yake mun irin shi zai gani. Saboda haka ana da kyau mutum ya zanto mai kyautata zato ga Allah subhanahu wataala, kuma ba mai fitar da rai daga samun wani taimako daga budi na Ubangiji subhanahu wataala ba. Allah ya sifanta cewa waɗanda suke fitar da kauna daga samun rahmar Allah ko daga samun taimakon Allah ko agajin Ubangiji su ne kafirai. Wanda ba su yarda da Allah ba ko ba su yi imani da Allah ba ko ba su da yaqini da su kankancewa da Ubangiji subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala ya sifanta dabi'ar dan adam wanda ba mu'mini ba da irin wannan ɗeba kauna, da cewa wa idza azaqna al-insana minna rahmatan thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Idan muka dandanawa mutum rahma, muka dandana masa wata ni'ima daga wajen mu, sannan daga ba muka raba shi da wannan ni'imar, Allah ya ce zaka same shi mai ɗeba kauna ne, mai butulcewa Ubangiji ne subhanahu wataala. Wala in azaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur. Allah ya ce idan kuma wata ni'ima ta same shi, muka dandana masa ni'ima bayan da ya sha wahala, to sai ce zahaba sayyi'atu anni shikenan ni yanzu ba ni ba shan wata wahala nan gaba Allah ya ce lalle shi mutun ne wanda yake mai yawan fariya mai yawan jiji da kai to sai Allah ya ce illal ladina sabaru wa amilus salihat sai ne waɗanda suka yi hakuri akan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da shi mai kyau ko mara kyau suka yi hakuri wajen biyar Allah ko suka yi hakuri wajen barin abin da Allah ya haramta suka yi kyawawan ayyuka Allah ya ce to waɗannan suna da wato wata gafara ta musamman a wajen Ubangiji su da lada mai girma to saboda haka wanda yake mumini zai kasance mutum ne mai hakuri mutum ne mai kokarin yin ayyuka masu kyau ko da ko yana cikin wani yanayi mai wahalarwa yana cikin wani yanayi mara dadi saboda mai saboda ya san komai daga Allah subhanahu wataala yake babu wani abu da yake kasancewa ba daga Allah subhanahu wataala ba Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa dabi'a ta kafiri ita ce dabi'ar wato dabi'a ta ɗeba kauna gaba daya daga rahmar Allah lokacin da Allah yake ba mu labarin kissar Annabi Yusuf lokacin da babansa Yaqub alaihi salam ya ce wa ƴaƴansa ku tafi ku yi bincike bayan dau lokaci shekaru da rabuwarsa da Yusuf da bacewar Annabi Yusuf alaihi salam da da'awar da ƴan uwan suka yi da cewa abin da kirkeci ya cinye shi bayan wannan shekaru duk da aka dauka ce izhabu fatahassa ya bani yazhabu fatahassa su min Yusuf wa akhi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون yace ya ku yana ku je ku yi bincike ku bincike ku bincike wato ku bincike ku yi bincike game da Yusuf da dan uwansa kada ku fitar da kauna daga rahmar Allah babu mai fitar da kauna daga rahmar Allah sai mutanen da suke kafirai yace kafirai su ne suke fitta kauna daga sabon ramar Ubangiji domin sun rayu akan kafirci su mutu akan kafirci don haka qadiya isu bil akhirati kama yasa kufaru bil ashab al qubur saboda haka sun mutu sun shiga kaburbura sun ga abin da suka gani da azabar Allah subhanahu wataala daga lokacin kuma sun fitar da kauna daga cewa akwai wata rahama da to Ubangiji za su samu haka nan bala'iku suka gaya wa abin nan suka yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam bushara da cewa zai samu da mai ilimi lokacin da suka zo ya tsoro da zuwan su suka yi masa fabasharnahu bi gulamin alim ala tubashiru abashartuni ala amsani alkibaru fa yu tubashiru qalu basharnaka bil haqq fala takun min alqanitin suka ce za ku mun bishara yanzu samu da bayan gashi na girma na tsufa tukuf wani irin bishara ce wannan wani irin albishe kuke bu bayan gashi na tsufa tukuf na kai wani yanayin da babu maganar a ce na haihu ko mata ta haihu fa bima tubashiru qal basharnaka bil haqq ka ce mun yi maka albishir da gaskiya fala takun min alqanitin kakkaza mu cikin masu ɗeba kauna qala fa man yaqnut min rahmati rabbihi illa alqawm illa adallun ce ai ba wanda yake fitar da kauna daga samun rahmar Ubangiji sai batattu saboda ka wanda ya san Allah subhanahu wataala har kullun yana sa ran cewa in ya koma ga Allah ya koma ga addinin Allah ya rike dokokin Allah to Allah zai samu masa mafita Allah ba zai bar shi a yadda yake ba hatta idza sta'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna falujji man nasha Allah ya ce har ta idza sta'asa ar-rusul ha sai da aka kai wani mataki da manzanni suka ɗeba kauna wa dhannu annahum qad kudhibu mabiyansu kuma suka zaci cewa to ko abinda ake gaya musu ko kuma su kafiran suka zaci cewa abinda ake gaya musu na zuwan azaba in ba su yi imani ba zai zo azaba za ta zo musu ƙarya aka gaya musu Allah ya ce ja'ahum nasruna sai nasarar mu ta zo musu saboda ka nasarar Allah mutukar dai bawa zai koma ga Allah subhanahu wataala to duka yadda abubuwa suka cakude suka ci kurkude suka ka aka kasa gane gaba da baya dai za a koma ga Allah to za a ga canji abu babu abin da ya fita yafi ya gagaru Ubangiji subhanahu wataala saboda har kullun idan abubuwa suka dawalwale suka lalace abinda kunnuwa kullun suke ji suna jin labarin ruka ne waɗanda suke masu tayar da hankali babu labarin ruka na lalacewar rayuwa to wannan yana iya haifar da irin wani aqida ta fitar da zamani saboda ganin cewa abubuwa sun lalace sun balbalce sun dagule an rasa gabansu an rasa bayansu an rasa wanda za a tunkara a ce ya zo ya yi wani abu a samu gyara to kullun ana jin labarin ruka amma ba masu dadi ba kullun ana jin labarin ruka amma ba masu farin tare ba yau a ji labarin kashe-kashe gobe a ji labarin satar mutane jiba a ji labarin hauhawar farashi kata a ji labarin karin haraji kaza-kaza abubuwa ne da kullun suke dagawa mutum hankali to sai a kai wani mataki da mutane za su fitar da tsammani to wanda fitar da tsammani kuma zai gadar musu da yarda da halin da suke ciki ya gadar musu da fitar da rai daga samun gyara ya gadar musu ma da mutuwar zuciya sauraka ba wani yunkuri kuma da za a samu na yadda za a dawo da mutane kan hanya a yanayi na shiga wani hali na takura na shiga wani hali na kakanikayi kowa akwai irin gwargwadon gudunmuwa da zai bayar wajen a dawo da al'umma kan turba a kuma dawo da al'amura yadda ya kamata ba aiki ne na mutum ɗaya ba aiki ne na duka al'umma kuma kowanne a position din da yake a bigiran da yake to akwai irin gudunmuwarsa da zai bayar mai gida a gidansa akwai gudunmuwar da zai bayar tare da iyalansa uwar gida tare da 'ya'yanta da mijinta akwai gudunmuwar da za ta bayar wajen daga abubuwa sun gyaru sun inganta tun daga gida wajen tarbiyyar yara wajen ɗora yara kan ɗabi'u masu kyau malami a makarantarsa a masallacinsa a kan mimbarinsa a wuraren darussansa akwai gudunmawa da zai bayar na ƙoƙarin haɗa zukata da Allah subhanahu wata'ala na ƙoƙarin yaɗa kyakkyawar aqida da sa wa mutane tsoron Allah a cikin zuciya da tuna musu Allah da tuna musu dokokin Allah akwai gudunmawar da zai bayar a nan kana ɗan kasuwa a cikin harkar kasuwancinsa akwai gudunmawar da zai bayar ta hanyar ya nuna gaskiya da amana a aikace wannan gaskiyar tashi da amanar ta da ake gani ta yana so cikin waɗanda suke aiki a ƙarƙashinsa su koyi wasu abubuwa na kyawawan ɗabi'u a ga rahama da tausayi a cikin mu'amalarsa haka nan shuwagabanni a kan kujerunsa da shugabanci tun daga sama har ƙasa kowanne akwai abinda zai bayar na nuna wa al'umma hanya wacce ke mai daidaici ta wajen tabbatar da adalci da ba wa kowa haƙƙinsa gwargwadon iko da kula da haƙƙoƙin kowa da kiyaye wa mutane rayuwarsu da dukiyarsu da addininsu da mutuncinsu da ƙoƙarin tabbatar da adalci a tsakankaninsu wanda zai zama abin koyi a cikin al'ummarsa to haka nan duk wani wanda yake riƙe da wani abu ko yake da wani fanni da ya ƙware ko wani abu da ya ƙware na rayuwa zai ba da gudunmawa wajen kawo gyara to wannan ne haɗuwar waɗannan abubuwa a tattare shi ne zai sa a samu kyakkyawar al'umma a samu taso da iyali waɗanda suke na ƙwarai ta samar da matasa masu hankali masu basira masu sanin ya kamata masu hangen nesa masu tunanin gobensu ba waɗanda abin da yake gabansu shi kawai suke gani ba buƙatar su ta yau suke tunani ba sa tunanin buƙatar su ta gobe ba sa tunanin me ya kamata su zama nan gaba a samar da 'yan kasuwa waɗanda suka san menene kasuwanci me manufar yin kasuwanci da irin gudunmawa da kasuwancin nan za su bayar wajen taimaka al'ummarsu da gina al'ummarsu a samar da 'yan boko waɗanda suka yi karatu waɗanda za su kawo canji mai kyau a cikin al'ummarsu to wannan collectively haka abu a tattare shi ne za a ɗauki hanyar gyara amma ba zai yiwu ba gyara yayin da abubuwa suka lalace a riƙa kallonsa ta zawiya ɗaya wani ya riƙa ganin kawai shugabanni ne matsala in shugabanni aka samu suka gyaru to kowa zai gyaru ya manta cewa gyaruwar shugaban ba za ta yi ba sai ta tare da gyaruwar sauran abubuwa tunda shugaba ɗaya ne daga cikin al'umma ba wani bane da yake zuwa daga wajen al'umma cikin al'umma yake saboda tarbiyyar da al'umma take ta taso da shi ta shugaba zai taso saboda in ya zama na shugaba ko yana ko ya zama na kirki ya zama al'umma ta zama lalatacciya to ba za ma ta bar shi yayi wani abu wanda zai iya tabbatar mata da jin dadi ba ko kuma kawai a riga ganin tajirai su ne matsala in aka samu tajirai suka gyaru kowa ba zai gyaru ko a malamai su ne matsala to indai har za a riga kallon zawiya guda daya ba za a kalli duka abin a tattara ba to za a yi ta tafiya ne amma ba a daidai ba za a yi ta tafiya ne a shagidi saboda haka kowa sai ya bada gudunmawa kuma kowa sai ya ji cewa yana da wani contribution da ya bayar na lalacewa al'amari akwai wani abu da yake yi wanda ya taimaka wajen lalacewa saboda kaga wannan shi zai sa ya gyara ta bangaren sa amma yana daukan bangaren sa cewa shi lafiya da bangaren sa ba matsala kawai bangaren kaza ne yake da matsala to za a dade ba a ciwo kan matsalolin da suke damun al'umma ba amma abu babban abu shine a cire wa al'umma wato jin yanayi na ɗeba ƙauna wato ta daina shi'uri su daina filin da cewa abubuwa yanzu sun kai matakin da kawai sai dai a zara ido babu abin da za a iya yi kowa zai iya yi yawanci barna za ta iya kasancewa a cikin ɗan ƙanƙan lokaci amma gyara yakan ɗauki lokaci mai tsawo za ka ce a gida ne aka ce a rusa shi sai ka cikin ɗan ƙanƙan lokaci an kai shi ƙasa an baje shi an lalata shi amma gina shi sai ka ga ya ɗau lokaci kuma ana yi saboda haka barna tana kasancewa cikin ƙanƙan lokaci amma gyara yakan ɗauki dogon lokaci to haƙuri a yi ta tafiya a wannan tafiyar mai tsawo ita ma tana taimaka haƙuri akan a tafi a haka kada a ce lokaci ɗaya ake son a ga canji tare da cewa barnar ba lokaci ɗaya ta zo ba saboda haka sai a yi haƙuri da tafiyar a haka tunda duk da tafiyar da take tana da inda aka nufa to tana da ƙarshe tafiyar da ake a makance ba sai ina aka nufa ba ita ce tafiyar da ba za ta kare ba amma tafiyar da aka san ina aka dosa to za ka cewa an je gare ta cikin wato cikin lokaci wanda yake iyakantacce insha Allah
tumana laifi haka da alkhairi to tambayar mu ta farko ayo ta zo daga wanda yake tambaya yake cewa malami ne ingancin hadisin da aka ce a rawaito daga Jabir dan Abdullah wanda ke cewar wanda ya zo na ranar Arfa ya kalli gabas sannan ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kafa dari sannan kuma ya karanta kullu wallahi tuma kafa dari da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika da fadin wa alaina ma'ahum kafa dari shine ke tambaya ingancin wannan hadisi
wala ba hadisi ne ingantacce ba ba wani hadisi ingantacce da ya zo da sifar yaya za ka yi addu'a a ranar Arfa cewa za ka kalli gabas ko za ka karanta abu kaza kafa kaza abinda ya zo shi ne abinda Imam Malik ya rawaito a cikin wannan sanadin sa mursal ne cewa khairu du'a du'a Arafa du'a yawm Arafa wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir wa la shay'a inganta shine ya inganta cikin abinda aka ruwaito na abinda mai haji zai fada ranar Arfa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificiyar addu'a da ce addu'ar ranar Arfa kuma mafificin abinda na fada ni da annabawan da suka gabace ni shine la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير to baya ga wannan babu wani abu kuma da ya inganta da cewa ga wata addu'a in wato kayyadajjiya da ita ake so kai ko kuma a ce ka kalli gabas ko kuma a ce ka karanta abu kaza kafa kaza wannan duka abubuwa ne da wasu suke kirkira kuma abin takeici a dangina wa annabi sallallahu alaihi wasallama wanda shi fi komai muni mutum ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ko ya jingina manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda ka wannan bai inganta ba addu'a filin Arfa abu kofa abu da take kowa zai roki abinda duk yake bukata na alherin duniya da lahira duka abinda mutum yake bukata na alherin duniya da lahira yana iya roƙonsu ba tare da an masa wani kaidi ba ko an masa wata iyaka cewa ga abinda zai fada ko kuma a ce sai ya kalli gabas ko sai ya kalli kudu ko arewa a duk yanayin da yake zai iya ambaton Allah zai kuma iya roƙonsa.
To sai wani shi ke cewa halin wanda ya rasa ba shi da yaya ko iyaye amma kuma akwai ‘yan uwa wanda suke mahaifiyarsu daya shi ne ce Qur'ani ya nuna cewar za su haɗu a kan ɗaya bisa uku na abin da ya bari a cikin suratul nisa'i shi ne ke cewa tumalan sauran ragowar da ya ragu abukan abin da ya bari ɗin ya za a yi da shi.
Waɗanda suke ihuwa da wanda suka haɗa uwa ɗaya su yake tambaya ko
su yake tambaya
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda ya mutu ya bar su kadai to za su yi tarayya a thuluth ko shuraka fi thuluth. To in ya zama akwai saura bayan an ba su faralin su ya zama akwai saura to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhiqul fara'ida li ahliha fama baqiya fali aula rajulin zakar. Idan aka yi rabon gado aka ba kowa kasan da Allah ya ce a bashi sai wani abu ya saura sai a duba cikin waɗanda suke ashabul fara'id namijin da yake a cikinsu ya fi kusanci da mamaci to sai ya ci wannan sauran da azabci saboda sauran abin da ya ragowa sai a maida musu ta hanyar raddi sai ya zama an mayar musu da sauran abin da ɗin ba tare da an kai shi wani wuri ba su zai za a mai wa sauran.
To sune ga malam mutum na iya yin rakawoyin da ya saba yi kafin sallah azhar da bayan ta koda lokacin ta ya wuce misali yace suna sallah karfe 1 da minti 10 amma bai sami sallah a cikin wannan lokacin ba saboda wani uzuri sai wajen karfe 2 to shine ke tambaye zai iya yin sallon nafilun da ya saba
idan ba ita ratiba shine nafilar da zaka yi kafin kai azhar ba ta da wani takaitaccen lokaci a ce daga farkon lokacin azhar ne ake yi ta indai ba kai azhar ba to zaka fara gabatar da ita sannan sai ka yi sallar ka ta azhar ta bayan azhar kuma sai ka tashi ka yi ta in ka riga kuma kai sallar ne to kaga kuma ba magana kai sallah ka zo kai ratiba qabliya to ita ratiba qabliya ita ce wacce zaka yi kafin azhar din amma ba kai azhar din ba to kaga wannan dindin da zaka yi sunna ce ta kafin azhar a gurin ka koda kuwa an riga an gaba sallah matukar dai ana nan azhar din ce ba wai la'asar ce ta zo ba ana cikin lokacin azhar din.
To ne sai ke cewa assalamu alaikum yace ya zo zai sallar la'asar ne kasaru sai ya manci a raka'a ta biyu bayan fatiha bai karanta sura ba shi ne ke tambayar ya sallar sati
ba komai mutum ya koda mutum takaitawa akan fatiha ita ce wajibi sura sunna ce kuma barin ta ba baya hana baya bata sallah sai dai kawai mutum ya rasa wannan sunnar ta karatun fatiha saboda kan ya takaita akan fatiha ma yayi ruku'u babu komai.
To ne ke cewa malam ya halatta mutum ya tsaya a nesa da masallaci ya bi sallah kamar yadda mutane da dama suke a yanzu musamman a sallar juma'a
idan sahu ya kai can wata sahu ya taho ya cika cikin masallaci harabin masallaci ta cika har an fita waje a yi sahu shikenan duk inda sahu ya tike za ka tsaya kai sallah daga wurin amma ya zama da sahu bai cika masallaci bai cika ba kana wajen haraba kai kadai ko haraba ba ta cika ba ka fita can kai kadai ba a sahu ba baka cikin sahu ka ware kai kama abin da kai kabbara kai kadai karkashin wata bishiya babu shakka wannan a sallar ka akwai abin duba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata li munfarid khalfa as-saf illa fi as-saf babu sallah ga wanda ya ware bayan sahu sai dai a cikin sahu saboda ka mutum wanda ya ware ba a cikin sahu yake ba Annabi ce la salata ba shi da sallah ko da suke fassara shi ta bayan sallah cikakkiya amma fassara ingantacciya shine la salata shar'a ba shi da sallah a shari'ance ko da an yi fara da shi an kare da shi ba shari'a ne bai yi sallah ba saboda haka a guji yin sallah a gefe guda mutum ya kema gefe guda da'awar cewa yana bin inuwa ba laifi in an zo ka ga limai yana hudu ba ka zauna a cikin inuwa har a gama hudu ba amma da zarar aka tada sallah to zo ka shiga sahu kai hakuri da ɗan mintuna da za a dauka minti 5 6 7 ana sallah ya hakuri ka shiga a gama sallar ta kai haka da ka zauna can kai abin da ko da ka zauna an gama hudu ba kana can ba laifi ka zauna a gama hudu ba kana cikin inuwar kai kadai amma da zarar aka zo sallah to aka yi sahu to dauko da duma ka zo ka tsaya cikin sahu dan ka samu sallah tare da al'umma.
To sai ne shi kuma yake tambaya cewar menene ingancin cewar idan mace ta wuce ta gaban masu sallah sallar su ta bace, yace ne ya inganta to yaya matsayin masu irin sallah a kasuwanni da irin masallatan gefen titi kuma mata suna wucewa.
Hadisi ne sahihi, hadisi Abu Huraira da wannan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Umar cewa yana yanke sallar mutun yadda salatul rajul idan lam yakun bayna yadayhi shay ko mislu mu'akhirati ar-rahl che al-ha'id wal-himar wal-kalb al-aswad idan mutun yana sallah babu sutura a gaban sa abubuwa uku suka gitta ta gaban sa suna yanke masa sallah akwai al-ha'id wato mace baliga ta wuce ta gaban sa mace balagaggiya ko kuma al-himar jaki ya wuce ta gaban sa ko kuma al-kalbul aswad bakin kari to a ruwayar Abu Zar yana cewa har yake tabbaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa ma balu kalbul aswad min al-ahmar min al-abyad fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kalbul aswad shaytan yace wa me bambanci me yasa kari baki ga ja ga fari sai aka faɗi bakin kari da mace bakin kari shaytan ne wato yana kasancewa tare da shaidado to haka nan sauran biyu in ka kula mace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kharajat al-mar'a istashrafaha ash-shaytan illa dukta mace ta fito to shaidan zai bi ta ya makale mata saboda ya tarko da ita saboda mace abinda shaidan yake tarko da shi ne a cikin bayi wajen ya ga ya halakar da su to haka nan ita ma ta shi ma jaki Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan kuje kukan jaki to ku nemi tsarin Allah daga shaidanu fa inna ra'at shaytanan jaki yana yi lokacin da ya ga shaidanu to lokacin ne zaka je na kuka to dukkanin su a wasu hadisi kaga an alakanta su da shaidanu sukan yi amfani da su kare baki shaidanu yawanci sukan shiga jikin su ko su fito a yanayin su ba to malamai sun yi sabani wajen ma'anar yanke sallah wasu suka tafi akan cewa ma'ana yanke sallah yanke ladanta to mutum ko ya gama sallarsa ta karbu amma ko ba lada saboda ka yaqta'u salatul rajul kace yaqta'u thawabu salatul rajul kace ana nufin ladan sallarsa babu shi wasu kuma suka tafi akan cewa ana nufin sallarsa gaba daya ta yanke rufin yatta salatul rajul ya yabtulu salatul rajul yana lalata sallar mutum ce abinda aka yanke shi to an kawar da shi kenan saboda haka wannan shi ne ra'ayi Imam Ahmad da wasu daga cikin malamai suna ganin hadisin da bashi a zahirin sa kana yi masa tawili saboda haka suka tafi akan cewa duk mutumin da zai sallah ba sutura sannan ɗaya daga cikin abubuwan da uku ya wuce ta gabansa to sallarsa ta lalace sallarsa ta bace sai ya saki wata sallah a hadisin za mu ga cewa yana magana akan wanda bai sa sutura a gabansa ba inda mutum zai sa sutura a gabansa to ko ba mai ya wuce ba zai shafi sallarsa ba lam yakun baina yadayhi shay zato ba wani abu a tare da shi babu komai a tare da shi to lokacin da sallarsa take bace don haka ga waɗanda suke sallah a kasuwa suna da damar su saka sutura sutura zaka ce sutura ba wai dole sai an samu wani sanda ba dole sai sanda ba idan an samu sandar shikenan to baka samu sandar ba ko wani kwano ka sa ko wani gwangwani kai ko hular ka ka cire ka aje kai ko takalmin ka ka aje a gaban ka ya isa ya zama sutura saboda ka ba sharadi bane sai an saka wani abu mai tsawo komin abu da zaka iya sawa a gaban ka to wannan ya zama maka sutura don haka duk abin da zai wuce ta gaban ka ba zai cutar maka da sallah ba. Don haka ga wanda yake kasuwa ba zai rasa abin da zai sa a gabansa ba, inda har ya san hukuncin sa sutura din wajibi ne, musamman wanda ga wanda yake sallah inda za a iya wucewa ta gabansa, wajibi ne sa sutura. Sannan ba kowace wucewa ce ta gaba take da sallah ba, ko take shafar sallah. In aka ce mutumin da zai wuce ta gabanka sallarsa ta shafi sallar ka, shi ne wanda za ka iya sa hannu ka kaɗe shi, ma'ana tsakaninka da tsakanin shi da kai ba da tazara da yawa, shi yasa aka ce in ya zo ka hana shi wucewa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin tsakanin inda yake sujjada da inda yake sa sutura bai fi ɗani uku ba, bai fi ɗanin hannu guda uku ba, abinda salatu ta shi ba, ya zama da tsakaninsa da gurin da sutura take bai fi mamar rushad ba, inda a wata akuya haka za ta iya wucewa ta tsakankanin wurin. To kaga a daidai wannan ariyar shi ne idan mutum ya zo ya gitta maka ta nan, shi ne ya shafi sallarka. Amma in kana sallah wani can a gabas can da nisa tsakaninka da shi ya wuce, wanda ba zai shafi sallarka ba, sai ka da fahimci kowace irin wucewa ta gaba ne ake magana. Yana wucewa ta gaba wanda zai iya wucewa ta tsakaninka da inda kake dore shi, wato goshinka kai sujjada ba tazara da yawa, shi yasa aka ce ma in ya zo wucewa ka dakatar da shi, in ya kuma dawowa ka dakatar da shi. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa shaytan, da bai ce in yaƙi zuwa yaƙi abin da to ka yaƙe shi ma, wato tadfa'u bi shidda, ka ture shi da ƙarfi saboda shaytan ne, ma'ana bai san mutuncin sallah ba, bai san darajarta ba. To kaga in wanda zai wuce can da nisa ne, sai na kake da damar haka har ka sa hannu ka ce zaka ture shi. Saboda haka wanda suke kasuwa suke sallah babu sutura, to wannan kuma kaga tun daga nan su suke barin wani wajibi da yake kansu, wajibin kuma da bai zai gagare kowa ya yi shi ba, kadan samu wani gwangwani ko wata buta ko wani abin da zaka sa a gaban ka lokacin da kake sallah, wai wani abu ne mai wahalar gaske har da za a ki. To kaga mutumin da bai yi ba, to wannan shi ne mai san darajar sallar sa ba.
Sai yake cewa assalamu alaikum, tambayar ta ita ce mutum ne yake da mata biyu sai ya kaurace wa ɗaya saboda yana zargin ta yi masa tsafi akan dukiyar sa tsawon watanni shida, sannan ya dawo yana buƙatar ta dawo inda yake, ita kuma ta ce ba za ta iya ba, shi ne take tambayar menene hukuncin hakan a musulunci.
To a ka'ida ba a so mutum ya kaurace matarsa, ya daina kula ta gaba ɗaya, mu'amalar aure ta ki shiga tsakaninsu har tsawon wata huɗu, an ba shi ko da fata masa rai akai, an ba shi dama ya huce amma a cikin wata huɗu, duk abin da zai yi wata huɗun da ya cika, to ya tabbata ko dai ya dawo da ita su ci gaba da harkar zama a matsayin matarsa ko ya sake ta. Allah subhanahu wata'ala ya ce allazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa yufa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azama at-talaq fa inna Allaha samiu'ul 'alim, wanda suke ila'i su ran tsorcewa ba su ba matan su, su kaurecewa matan su, Allah ce su dakata amma su damar dakatawa arba'ati ashhur wata hudu, fa in fa'u in suka dawo suka ci gaba da mu'amala su gaba da zamantakewar aure, to Allah mai gafara ne mai jinkai, haka ya fi mata laifi ta yi masa ya tausaya mata, shi ma Allah sai ya gafarta masa ya tausaya masa. In kuma ba haka ba fa in asabun talaq, in kuma a'a sun yi niyyar sakin ne, to shikenan sai su sake su, Allah yana jin su, yana sane da abin da suke ciki, saboda ka in ya sake ta Allah ya sani, kuma yana sane da abin da yake ciki, yana jin abin da yake ciki, yana sane da abin da yake ciki. To wannan shine hukuncin mutum ya bata masa rai ya kaucewa ya kaurace wa matarsa na wannan lokaci, shari'a ba ta bar abin da bude ba, sai da mutum zai ta zama ba shi ba mace, shi bai sake ta ba, shi bai rike ta ba a matsayin matarsa har ya dau watanni kabe zai ci wata shida ba daidai bane. To anan wasu malamai suke cewa idan ya wuce wata hudu to sai ya sake ta ne, ko ko a kawai ta masa ko automatically kawai da wata hudun ya wuce ya kare, to in bai dare ita ba ta zama sakakkiya. To magana mafi inganci ta malamai shine sai ya yi sake, wato anan tana da dama ta kai shi kotu ko a kai shi gaban manya dole a tirsasa shi yace ya saki ta amma ba za a bar shi ya ci gaba da wahaltar da ita ba ranar kare wannan matsalar saboda haka idan yayi wata shida bai dare ita ba bai da ya ci gaba da mu'amalar ita ba to a kirawo shi a zaura da shi lokacin da Allah ya baka naka huce haushinka ya kare ko dai ka zabi zama da ita to ka dawo ku ci gaba da mu'amala a matsayin na matarka ko kuma ka sauke mata ta sanya zuba matarka bace kai ma ba mijinta bane ta je ta nemi wanda za su zauna su fahimci juna saboda ka auren su yana nan amma kuma tana da dama yanzu ta sashi a gaba ko dai ya dawo da ita ko ya saki ta
to sai na take cewa da Allah mallam idan mace tana al'ada kuma ba ta damar yin sallah kenan amma za ta iya tashi lokacin da ake tsayi wa dare kamar misali karfe 3 ta yi ta yin salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ta gama al'adar ta kuma sai ta ci gaba da sallar daren ta
ba ba abinda aka hana mata yi lokacin da take al'ada shine sallah ana ta tayi sallah ana ta tayi azumi hana su su yi mu'amala da mijinta mu'amalar aure amma sauran abubuwa na ibada tasbihi salati zikiri duk tana iya yi karanta alqur'ani duk tana iya karantawa saboda ka ba a dakatar da ita daga sauran ibada ba duba tana da damar ta yi haka ta tashi cikin dare ta yi tasbihi ta yi salati annabi ta yi karanta alqur'ani duk wannan abu ba a hana ta ba yi dan tana al'ada
to rin kuma take cewa mallaka kan wani tsari ne da bankin jihar suke yi a saya wa mutum kayan sana'a kamar injinan aiki da sauransu sai su dora ribar su akai a dinga biya a hankali shi take tambayar shin menene hukuncin hakan domin taji wasu malamai na cewa aka hakan akwai riba a ciki tana shiga
to ban san yaya mu'amala take ba tunda ni ba ma'aikacin su bane ba na tare da cikin waɗanda suke tsatsara musu abubuwa to amma dai abinda na sani shine kakan iya sayan abu ga wanda yake da bukata ka sayar masa wani babu laifi abin da bai wul murabaha wani ne yake da bukatar abu baya da kudin saya kai kuma kana da kudin da aka saya to kana iya saya sai kuma ka sayar masa ka dora ribar ka akai ya tashi ya biya ka kamar yadda kuka yi yarjejeniya ko dai ya biya ka a wata biyu ko wata uku ko wata nawa dai kuka yi da shi ya biya ka kuma a ciki hadda ribar ka ribar sa da ya dora maka don da kayan sa ne sharadin ta kawai na farko ya zanto a shi ya sai abu ba kai ya sai wato ba shi ya baka ka saya ba shi ya saya da kansa shi ya saya da kansa ma'ana koda kai ka je kaga abu kaga mota ce inji ne menene kana so ka nuna masa ga abin da nake so banda kudin saya amma ina so ka saya in saya a hannunka saboda ka je ayi ciniki kai ma je kaga ma yi cinikin da su amma dai in ya an tashi shi bankin shi zai saya ya tashi da sunansa za a rubuta receipt cewa bankin Jaiz ko wanda kuma wanda banki ne ya sai abu kaza na sani yanzu sai da sharadi na biyu ya hausin sa wato in ya saya ya karba abu ya fita daga zamanin wanda ya sayar masa ya da zamanin sa shi za hannunsa yake wani abu ya same shi ma a hannunsa shi ya siya asara ba mai sayar masa ba kuma wanda ya je ya nuna masa to ya hausin abin ya zama ya shiga hannunsa to kai kuma sai ya sayar maka da abin da yake gani ya saya 100,000 ya sai maka 110,000 nasa ne yana da dama ko da nawa ko 200 ya ce zai sayar maka kayansa ne shari'a ba ta hana masa ba saboda ka da abin da ya dora riba sunansa ba riba ba amma da za a zo kai ka je ka ga abu ya ce to je ka yi ciniki kai ka je wurin masu kaya ka yi ciniki a rubuta rasid da sunanka sai ka kawo sai su bada akawun su kuma su samu su kudin a zuwan cewa kai ka saya shi kuma ya baka bashi amma zo nan ba ciniki ba ne aka yi suka sayar maka kai ka saya su biya maka suka yi ma'ana suka baka bashin kudi to anan haramun ne suka hara wani abu akan abin da suka baka 100,000 aka biya to 100,000 za ka dawo musu da shi in suka kara wani abu to ya zama riba ko ka je a yi ciniki a rubuta sunansu da komai a saya amma ba su yi hausi ba ba su zama a zo hannunsu ba to shi ma nan ba sa sayar da abin da bai zo hannunsu ba za su sayar da abin da ya zo hannunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da abin da baya karkashin zaman dinsa wato baya da asararsa annabi ya hana wannan la tabi ma la tadman kakkase da abin da baka da lamarin sa to idan ya kasance ana bin ka'idar da na faɗa ta farko shine ka je ka nuna musu amma su za su saya da sunan su za a yi receipt nasu ne sannan su karba abin ya shigo karkashin mulkin su sannan daga baya kuma su sayar maka wannan halatta babu magana riba a ciki
to sannan shi kuma yake tambaya kan zakka yake cewa yana juya jarinsa ne da ya isa zakka kusan lokacin fitar da zakka kuma ya kusa yan watanni suka rage sai darajar kuɗin ta ƙare ma'ana ta rabu kenan a halin da yake cikin zai ci jarin nasa ba zai isa nisabin zakkar ba shi ne ka tambayar shin ya zai idan lokacin ya zo
to dama ana fitarwa da dukiyar da take ta kai nisabi ne kuma shekara ta zo ta same ta ba ta yi ƙasa da nisabi ba to kaddara da sabi miliyan 10 kaddara miliyan 10 ne da sabi ka mallaki miliyan 9 zuwa watan wuce watan Ramadan ya kai miliyan 10 daidai to daga lokacin zaka fara lissafin kuma kwanaki sai wani Ramadan din yanzu zaka fita zakkarsa amma da sharadin ya zanto bai yi ƙasa da miliyan 10 din ba bai dawo tara ba in ya dawo tara misali a Sha'ban Ramadan din bai zo ba a Sha'ban ya dawo tara shikenan ba maganar zakka yanzu yayi ƙasa da zakka in yayi sama to ko nawa ya karu kuma in ka tashi gaba ɗaya zaka yi masa zakka Ramadan ya kai miliyan 10 muƙaddara shi ne nisabi a Ramadan kuɗin ka miliyan 10 to kaga daga lokacin zaka fara lissafi sai shekara ta zagayo sannan ka fidda kuɗin zakka sai ya zamana kafin wani Ramadan din ya zagayo ya kai miliyan 20 to miliyan 20 din duka zaka fidda zakka ko kuma muƙaddara bai kai 20 ba ya kai 15 kaga 5 ta karu to 15 din zaka fidda zakka dan tana koma ga asalin ta ne ba wai 10 ce wannan kuma 5 ce bata isa ba sai ka ware ta tana tare da sauran kuɗin naka sai dai in wani abu ne ka samu ta wata hanya ka samu 5 din ba ta hanyar waɗannan kuɗin naka ba tun yana da miliyan 10 sai kuma abin nan ya gaji wata miliyan 5 to ba zai hada ta da wannan 10 ba ko ya gaji wata miliyan 10 to lissafin ta zai fara daga lokacin da ya gaje ta ko aka yi masa kyauta ta miliyan 10 to lissafin ta zai fara daga lokacin da aka yi masa kyautar ya mallake ta ba zai hada ta da lissafin waccan ba
to ne ya amsa tambaya ta gaba wanda yake cewa shi jarinsa ya kai nisabin zakka yace kuma duk bayan watanni yana karuwa har yace misali daga Rajab ne kudin ya kai zakkar Shawwal ya kai 11 Muharram ya kai miliyan 13 sai to idan lokacin zakai zagayo 10 zai fita ko kuma
duka dukan sai dai idan ya mallake karin ta wata hanya daban ba ta hanyar wannan kudin da yake juyawa yake ta karuwa kaga kudi ɗaya ne amma kamar yadda na ce idan ya zanto ya samu kuɗin ta wata hanyar daban ya to yana da miliyan 10 bayan wata uku hudu sai aka yi masa kyautar miliyan 5 to su kuma wanda miliyan 5 za su fara lissafin su kuma daga abin da ba su kai ba lissafin ba kaga su ba su da zakka a cikin su
to ne shi kuma yake cewa mallam tambaye sai ita ce wannan wato batun bashi da ake bayarwa na dalibai yace da aka fara an ce interest free ne ma'ana babu riba a ciki yace amma da mutum ya kai mataki na ƙarshe na cikewa sai ya zo wurin da ake cewa akwai accrued interest shine ke tambayar mallam da Allah yana buƙatar ƙarin bayani game da wannan
to ban san ya abin yake ba bari in yi masa bayanin cewa wannan riba ce ko ba riba ce kalmar da interest tana nuna cewa akwai wani abu ne na riba saboda da je a tambayi waɗanda abin suka san kan abun su yi bayani amma ba za a ce abu interest free ba sannan kuma daga baya a zo a faɗi wani abu na interest a ce abin da ko da administrative charges da ake cewa ana bayarwa shi ba riba ce wata dabara ce kawai za a kira abin administrative charge amma ka koma haƙiƙa to sunansa riba sunan ba zai canza masa daga suna riba ba waɗanda suka san kan yadda abin yake su za su iya sanin cewa ya aka yi magana interest ta shigo bayan kuma an ce babu free interest ne kuma sannan daga baya a kawo magana interest
to ne shi kuma yake cewa mallan shin ya halatta mutum yayi sujjada haka kawai ne yace domin ya lura wasu na yawan yin hakan bayan azkar na salar asuba shi ne ke tambayar shin idan ya halatta me yake karantawa
sujjada ita kadai ba ta zama ibada ba sai a wuri bitak sujudut tilawa da sujudu shukr su kadai ne ake sujjada amma ba abautar Allah da sujjada ita kadai ko ruku'u shi kadai ba a cikin sallah ba in ba sujudut tilawa an sani mutum yana karatu ya zo kan ayar da ake yin sujjada yayi sujjada wannan ya zo a shari'a ko mutum yana wata ni'ima ta same shi ya fadi yayi sujjada ta kira sujudut shukr to baya ga wannan haka kawai mutum yace bari yayi sujjada ba sallah yake ba haka kawai yayi sujjada yace ibada yayi babu wannan ko yace kawai yayi ruku da sujjada da ruku duk wani bangare ne na sallah idan ka san mutum kawai ba zai zo ba kawai ana zaure kawai sai yayi ruku sai me ka yace ai wata ibada nake ba ibada ruku ita kadai ko ibada tsayuwa ita kadai mutum ya tsaya shi kadai haka tana tsayuwa a sallah kuma ana cewa ma a cikin rukunnan sallah tsayuwar tafi kowace daraja ma a cikin rukunnan saboda a cikin ta ake karanta zancen da yafi kowanne shine alqur'ani sai yasa ma sallah kanta ta ci sai a yi jingina ta zuwa ga tsayuwa a ce aqimus salat a ce iqamatus salat cewa qumu lillahi qanitin qiyam din ake faɗa saboda shine afdalu arkanis sala to ko shi qiyam haka kawai mutum ya tsaya sandandan menene yace yana yin wani abu ne na bautar Allah to yadda tsayuwa ba za ta zama kawai bautar Allah ba ita kadai haka ko ruku'u to haka sujjada ita ma ita kadai in ba wadancan gurare gulabi ba
ke sai ke malam kakan su ne rasu kusan wato shekaru 60 amma har yanzu ba a raba gadan gidan da ya bari ba har da yawa daga cikin yayan shi ma da jikoki da tattakunan su sun rasu duk lokacin da wani ya zo sayan wurin dan a raba sai wasu daga cikin yayan nasa su hana a sayar kuma sun ki rabawa shine ke malam ko akwai wata illa a musulunci da wannan zai haifar ga yaya da jikokin sane yace a cikin magadan idan wasu zasu iya yafi ka san su domin ganin cewa ba za a raba ba
to ai in ka ce ba za a raba ba ma'ana wani ne yake amfana da shi kenan a ka'idar dukiya idan mabaci ya rasu to ta zama ta duk magada duk wanda yake da haƙƙi yana da wani wata shiya a cikin sa idan wani ya hana to ya hana magada haƙƙin su ne ya rike dukiyar magada bai ba su ita ba wanda kuma Allah shi da kansa saboda girman sha'anin gado shi da kansa ya dauke dawainiyar fadan kasan kowa ma bai bari wasu su zo su fadi kasan wannan furud da ake cewa furud faraid Allah duk shi ya karkasa ya ce wannan ga kasan sa wani ga kasan sa wani ga kasan sa su wani ga kasan su to bayan Allah ya gama kasawa ya ba kowa nashi wani ya tsaya ya ce ba za a ba shi ba kaga wannan ba karamin laifi bane Allah subhanahu wa ta'ala ce inna allazina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira sai ce yusikum Allah fi auladikum da Allah ya magana barayu da dukiyar barayu yana gaba ta sai magana gado saboda abin tare yake baraya shine wanda aka mutu aka bar masa dukiya to Allah ya ce duk masu cin dukiyar barayu in aka ce ci anan ba wani nufin wanda za a aje abinci ya cinye ba ranar nufin ana nufin yayi wani amfani da ita a karan kansa ma'ana ta hanyar ya kwaci ko in gida ne ya zauna cikin sa ko in abun hawa ne ya dinga amfani da shi ya hana magada kayan su ko kudi ne ya ci gaba da harkar gaban sa da su Allah ya ce to inna ma yakulu fi butunihim nara matukar bisa zalunci suka yi wannan to suna cin kudin wato wuta ne balbal a cikin su kuma wasa yasu daura sa'ira ba da daɗewa ba za su shiga wutar sa'ira Allah yana gama wannan zancen sai ce to yusikum Allah fi auladikum lil zakari mislu hadhi al unthi sai aka faɗi gado saboda wannan raba gado shi zai sa wato a kauce wa cinye dukiyar maraya saboda haka ba haƙƙin wani bane ya zo ce ya hana a raba a ba kowa nashi saboda me wanda duk aka hana rabansa har ya rasu to za su yi shari'a gaban Allah wannan ya hana ban rabona in akwai wani abu da ake ganin ba a san a rabu da shi to shikenan sai wanda suke da wannan ra'ayin sai su hadu sai su biya kudin abu su biya sauran haƙƙin su a ce to wane ka san ka kaza ne a ciki to gashi ka fita wane ka san ka kaza ne a ciki ka shiga sauran kuma ya zama mallakar su waɗannan masu wannan ra'ayin suna nan da ransu yana nan nasu ne su ma da zarar suka mutu to magadan su kuma sun shigo haƙƙin su su ma ya shigo suna iya cewa su ma a fitar da su to kaga abin ba zai taba karewa ba tunda wanda yana mutuwa ƴaƴansa ne za su shigo cikin haƙƙin wanda yana mutuwa ƴaƴansa ne za su shigo cikin haƙƙin saboda haka abin da aka yi ba daidai ba ne kuma wanda ya zan sanadiyar haka to yana cikin waccan ayar da Allah ce innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama zulma
tamam Allah ya saka da alkai masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi aiko mana da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita ta hanyar aiko da rubutaccen sabon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma tun adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Jama'a da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.